Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren biyu a shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a, assalamu alaikum, ga labaran duniya. A daren Juma'a, ɗan sanda a birnin Portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma a cikin gari don nuna adawa da sakin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu tare da nuna ta wani da ya yi wata zanga-zanga a Wisconsin. Tashar talabijin ta Ko-in ta rawaito cewa zanga-zangar kusan mutane 200 ta zama tarzoma bayan da masu zanga-zangar suka fara fasa tagogi suna jifan 'yan sanda da kuma magana akan kone cibiyar shari'ar birnin. Masu zanga-zangar sun taru ne bayan da masu yanke hukunci suka wanke Kyle Rittenhouse, mai shekaru 18 a Kenosha da ke jihar Wisconsin, daga tuhumar kisan kai. Masu yari sun yi imanin cewa China da Amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da ba kasafai aka saba yi ba a farkon wannan makon don yin aiki kan yanayi da mu'amalar 'yan jarida, amma za su kawar da batutuwan da suka shafin gina sojan Asiya da tekun Pacific har sai dangantakarsu ta inganta, in ji manazarta. Shugaban Amurka Joe Biden ya gaya ta kwararsa na ƙasar China Xi Jinping a ranar Litinin ta hanyar hoton bidiyo. Shi ya kare iyawacin ƙasar China kuma ya bada shawarar yin haɗin gwiwa, yayin da Biden ya buƙaci rage haɗarin tashin hankali, ya kuma yi kira ga shi kan take haƙƙin ɗan adam da kuma makomar Taiwan. Gwamnatin Amurka tana kallon ƙasar China a matsayin wata babbar abokiyar gasa mai wayo, yayin da Beijing ke ƙoƙarin bunƙasa ƙarfin soja da tattalin arzikinta a gaɓar teku. Bangarorin biyu sun yi taho magama kan kasuwanci, inda kayayyaki na kimanin dalar Amurka biliyan 550 aka sanya musu ƙarin haraji a yanzu fiye da na shekarar 2018. Da sarrin fasaha gami da fitintunan sojojin yankin, ƙasashen biyu dai sun aike da jiragen yaƙi zuwa mashigin Taiwan da kuma tekun kudancin China. Bacewa wani ɗan wasan tennis na ƙasar China wanda ya zargi wani tsohon babban jami'in hukumar kula da harkokin siyasa na ƙasar da cin zarafi da alama da gwamnatin ƙasar China na san daƙile duk wata barazana ga mulkinta, in ji masu lura da al'amura. Peng Shu, ɗan shekaru 35, tsohon ɗan ƙwallon wasan tennis na duniya ne, ya bayyana ta kafar sada zumunta ta ƙasar China Weibo a ranar 2 ga watan Nuwamba cewa tsohon mataimakin firaministan ƙasar Zhang Guoli ya ci zarafinsa ta hanyar lalata, in ji sashen Mandarin na muryar Amurka. Hukumomin China sun gaggawa goge saƙon a wannan makon. Duk da haka, ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun fara tambayar inda za a iya samun Peng, kuma ƙungiyar ƙwallon tennis ta mata ta Amurka WTA ta buƙaci da a kula da awarta yadda ya kamata. Ma'ana, tilas ne a bincike kan zargin da ake yi da gaske, cikin gaskiya a bayyane, tare da tantancewa. Ta yi barazanar janye dukkan gasarta daga ƙasar China, wanda ka iya janyo asarar miliyoyin daloli a cikin harkokin kasuwanci a ƙasar. Liz Truss, mai magana da yawun ofishin kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ranar Juma'a ta ce yana da matuƙar muhimmanci a samu shaidar inda take da kuma jin daɗinta da kuma gudanar da cikakken bincike na gaskiya kan zarge-zargen da ake mata na yin lalata da zang. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, mun kawo muku kashi na 38 a ayarin shirin, inda Mustapha Dauda ya bayanai akan yadda manyan shugabannin ƴan kabilar Igbo ba su fito sun tsawata wa matasan su da ke neman a ware ba, sai lokaci yayi mana halin sa. Yau za mu tashi ne inda Abdullahi Garba Gombe zai yi ƙarin bayani. Bismillah.
Jama'a assalamu alaikum. Abun da nake so in faɗa nan, ina so in gyara impression na tunanin wasu yaya za a sama wa Najeriya makoma da mu da ƴaƴanmu da jikokin mu ya kamu nan mu zauna. Sa'annan na biyu, ina so in tabbatar wa VOA din nan da suka shirya wannan abu da su faɗaɗa wannan taro. Wannan taro shine zai kawo Najeriya makoma na gaskiya. Sa'annan wanda in aka yi maganar biyafar hankalinta yake tashi, ina roƙon ki ki daina daga hankalinki. A iya addini dai na musulunci shine a ce annabi baya duniya, shi ma dole ne dai ki addu'a kawai, ba wai maganar biyafara ba. Kar ki dora kanki hawan jini kan abin da duk an san ƙarya ake yi, kuma mutanen Najeriya da shugabannin an san yaudaran juna ake. In kika ci abinci cikin ke cika dam ki kwanta ke bacinki. Kuma ni ina so in tabbatar yau taron nan wallahi VOA ba ku taba hada mutane dakaru na siyasa da bangaren dokoki da kungiyoyi irin na yau ba. Kuma in za a yi misali, ni ina ɗaya daga cikin wani misali da zan ba da kaina. Lokacin ana jam'iyya uku, dan na ga yanzu ana so a yi maganar ne, nisa na buɗe ta. Ana jam'iyya uku, mu AD muka yi, duk ƴan arewa kuka rungumi PDP, AMPP, wane ne kuka ce mu Arna ne, mu Yarbawa ne. Kuma mun san irin wannan ranar za ta zo. To ga karatun ya zo, ba ku san yamuri ba ku san bai rabe, mu muka san bai rabe, mu muka san yamuri. Saboda na zauna da Abraham Adesanya, na zauna da Ayo Afadakun, na zauna da Tinubu, na zauna duk wani bai rabe wanda ma wani sun dauke shi kaman annabin su, na zauna da shi. Kuma mutanen da suke magana wai Niger Delta, ai Niger Delta zuciyar arewa ne. In ka balla Niger Delta FCT ma babu ita. The center can hold in Katiri Middle Belt. So agitation da ake ba wai an ce kar wasu su nemi ƴancin su bane, a'a, mu mun zauna ne mu gaya wa shugaba Buhari cewa kurakuran da kake da alƙawuran da kake yi ba daidai bane. Ministocinka da suke maka ƙarya ga gaskiyar, zaman da muke a nan ne ina kaman ya kamata a fara gini ne duk zaman da za a yi a Najeriya. In ka naga ka kawo sentiment na addini, ko sentiment na kabilanci, ko sentiment na tribe, ko sentiment na region, to zan sulale in fita, dan na san tafiyar ba za a je koyina ba. Shi yasa nace a bani in yi observation. Saboda haka don Allah ina roƙon VOA ku faɗaɗa zauren nan. Kuma ya kamata a zauren nan a yanzu, tunda Allah ya kawo mana shahararren constitutional lawyer kuma wanda duk Najeriya sun san shi, a bashi shugaban wannan menene zauren VOA Hausa. Saboda ai building mu din nan ba mu isa gaba ɗaya mu ce mun yi magana Najeriya ba. Dole mu isa kowane lungu sako-sako a Najeriya, a kira mutane a madadin VOA, a zauna a gaya wa mutane gaskiya. Domin in Najeriya nan ta rushe, laifinku ne, laifinmu ne, laifin shugabanni ne. Kuma duk wanda ya zo yana ce ma a raba Najeriya bai san Najeriya ba. Ba maganan a zauna a ɗaki ne a shati a fita ba. Yanzu Dangote ya je ya gina wajen hotel na wajen hawa 60, ya yi refinery a Lagos. In aka raba Najeriya, a can za ka bar shi ko a Kano za ka kawo shi. Sarakunanmu suna da investment a kudu, manyanmu suna da investment a kudu, sun auri 'yan kudu. Ƙasan da na je a can Arochukwu, na ga in ya muri da ya auri ba Fulatana. A Arochukwu local government na ga in ya muri da ya auri ba Fulatana. Saboda haka shi wanda yake cewa matsalar Najeriya yare uku ne, ba yare uku bane, matsalar Najeriya shugabanci. So suna buya ne, suna cewa yare uku, saboda yare uku su suka fito. Ba yaren da baya sata, ba yaren da baya barna. Kuma daman Aminu Kano ya faɗa, yace Najeriya an kafa ta ne da mutum uku, da ɗan arewa wawa, da bayarabe munafiki, da inyamuri barawo. Aka zo aka wayi gari, aka kafa gwamnatin da ana kaman ba a cewa Allah ya taimake mu, sai dai ana ga abu har yayu, sai Allah ya bar mu da yiwuwa. Shi da ya tashi, sai aka naɗa inyamuri gwamnan Central Bank, aka naɗa inyamuri mai gidan mai, sai aka naɗa Yarbawa suna riƙe da kayan kuɗi da sauransu, sai aka zo ɗan arewa, sai ya zo ya kasa sa gidan mai aljusa, ya kasa sa ba Central Bank aljusa, ya kasa sa wani abu da zai amfana shi, sai ya bar mu a buɗe. So magana don Allah, ina so mu gane cewa maganan yaya za a gyara Najeriya ya kawo mu nan a karkashin BOA da Madina Dauda. So kuma barista muna maka godiya. Ina Hajiya? Hajiya ga layi.
Alhaji Abdullahi Gombe mun gode ka mika layi wa injiniya Zakarin Guruji.
Jama'a assalamu alaikum. Wannan zancen da muke fama da shi ni na fara shimfiɗa a nan kuma na samu mutane da yawa da ra'ayinmu ya zo ɗaya, na samu kuma wa'inda ra'ayinmu ya bambanta, so mun samu ɗakin yaro. To abinda nake so in kara a nan shine akwai wa'inda suka yi magana akan cewa rashin adalci yana nunawa kaman rashin baiwa wata bangare shugabancin kasar nan, shi yasa wasu suke ganin cewa tunda ba za a yi musu wannan adalcin ba ya kamata su yanki. To gyaran da nake so in yi a nan shine Najeriya ta samu ƴancin kai, shugaban kasar Najeriya na farko Ndibo ne, kun fahimce ni? Saboda haka kuma daga wannan lokacin kamar yadda na faɗa a wancan zaman da muka yi, na ce lamarin nan ba lamarin da aka fara yau ko jiya ba, sama da shekara 50 Ndibo yana kira akan cewa yana son ya balle. Kuma a dalilin wannan kiran mun rasa rayuka da yawan gaske, kamar yadda muka riga muka yadda dukkanmu akan cewa a dalilin haka a lokaci ɗaya a yakin basasa mun rasa sama da mutum miliyan. Daga cikin miliyan uku nan ba Inyamiri ne kawai aka kashe ba, akwai ƴan arewa da yawan gaske, ni kaina akwai iyayena da aka kashe wanda suka tafi yakin nan, sojoji ne. To duk abin da za a yi shekara sama da 50 sai karuwa yake ba raguwa yake ba, to wannan fa ba abin wasa bane. Ni din nan wallahi tallahi da ba na so in ji wani maganan wai Biafra ko Arabu ko wani abin nan, amma yanzu ra'ayina ya canja. Abin da yasa ra'ayina ya canja shine babu yadda za a yi mutane su saya akan wata bukatan su tun ba a aifi mutum ba har a aife shi ya girma yayi aure shi ma ya hayayyafa, sannan suna kan wannan bakar, sannan mutum ya ce wai zai dauke shi akan maganan wasa. Idan aka koma kan magana abinda doka ta ce constitution, kamar yadda dan wana da ya tafi nan yayi fada, constitution din nan mutum ne yayi kuma mutum zai iya canja shi, ko ba gaskiya ba ne? Don dole ne mu gaya ma kanmu gaskiya. Daya daga cikin yanwanmu wa'inda suka yi magana a nan, ni mai kaunan Inyamiri ne, ina da abokanai dewa Ndibo wanda ko da an rabu sun koma Biafra ba za mu rabu da su ba, abokanai na ne. Amma wannan ba maganan abokantaka ba ne, muna magana ne akan abin da ya shafe ni, ya shafe ka, ya shafi ƴaƴanka, ya shafi ƴaƴana, ya shafi jikokinmu, ya shafi tattaba kunnuwanmu. Idan za a shekara
mafita yanzu,
yawa mafita mafita
gaba ɗaya, kuna cewa ba ai daidai ba, ana ta yawan bayanai da sauransu,
mafita
mu mafita a yanzu,
yawa mafita. Ni a wajena shawarar da zan bada su Inyamirai ko Ndibo, idan har ya zamana wannan abin wasu ƴan siraru ne suke tada wannan fitinar, to ya kamata Inyamiri gaba ɗaya su saya su tabbatar ma sauran bangarencin Najeriya akan cewa su ba su tare da wannan kungiyar ta Nnamdi Kanu, suna tare da wannan Najeriya. Wannan ni bazan ki in zama ɗaya daga cikin wannan kungiyar ba, don mu tabbatar da wannan Najeriya, wannan shine. Amma idan suna zaune ba su cewa komai, kuma Kanu yana abin da ya ga dama, to dole ne mu dauka kan cewa ra'ayinsu ne gaba ɗayansu.
To mun ji abubuwan da ke faruwa, bari mu ji abinda babban tebur za su yi magana akai. Barista mai nasara gare ka.
Dan uwana abokina ya ba da mutane biyu a matsayin matsalar Najeriya, lauyoyi da kuma 'yan siyasa. Na amince da shi amma zan yi karaman gyara. Ina tausaya ma duk wani wanda ya dauki aikin lauya yana yi a ƙasar nan. Na rantse maka da Allah. Kashi 98 bisa 100 na duk lauyan da ka dora a sikeli ka sa kuɗi a gudan wuri za ta jirin jaye shi. Duk wanda yake kuma ɗan siyasa, kashi 98 bisa 100 idan ka sa shi a sikeli ka sa jaka kuɗi a ɓangaren guda za ta rinjaye shi. Lauya ya ɗauki aikin shi a matsayin tikiti ne ya ci abincin duniya. dan siyasa ya dauki aikin shi a matsayin sa jarika jari ne na in ya hawo ya shiga office ya farke saboda haka waɗannan guda biyu ba su iya gyara mana ƙasa abu dai zai iya gyara mana ƙasa wato gabaɗaya sai an yi matsarin shugabancin da muke tafiya da shi garan bawul a samu shugabanci ma'ana shugabanci a marar shugaba ya zama shine na ƙarshe wajen jin daɗi ya zama zakaran gwajin dafi wajen shan wahala shugabanci amana ne ba alfarma bace ban ga dalilin da yake zaka sa kuɗi miliyoyin kuɗi ka sayi form dan kana so ka hau kujera ba ban ga dalilin da yake dan an bani mukami zaka zo kana mana murna ba mukamin da kila ya tsunduma ni jahannama to saboda haka shugaba ko kuma mataki na mulki idan aka baka ko mulki ne na ilimi ko mulki ne na addini ko mulki ne na siyasa ko mulki ne na kasuwanci ko wane irin mulki ne to ruhinka da zuciyarka ta tattara ka san cewa amana ce Allah ya baka ba dan kafi wani ilimi ko kyau ko asali ko kuɗi ko nauyi ko wayo ko basira ba amana ce Allah ya baka ka zama wakilin shi wajen wanzatar da adalci adalci tsakaninka da sauran mutane adalci tsakaninka da dabbobi adalci tsakaninka da tsire-tsire adalci tsakaninka da waɗanda suke ma ba su da rai kuma ka yi yakini cewa kowane sakan na rayuwarka dinnan zaka yi bayani to cirewa wannan ruhin a zukatan waɗanda aka ba amana ta ƴan uwa to shi yasa suka ƙi yin adalci ko kuma suke da raunin yin adalci to muddin ba a yi adalci ba ko shugabannin abin nan Ibo da ake magana sun ƙi magana gwamnati ce ta kasa kare su sun fito sun fadi ba su tare da ƴan ta'addan nan amma da sun fito sun fadi din za a dira musu kuma gwamnati ta kasa kare su za a kashe su za a ruguza dukiyoyin su to saboda haka shugabanni a kowane mataki ku tashi ku sani sashi na 14 sakin sashi na 2 na tsarin mulkin Najeriya ya ce mafi karancin amana da Allah ya dora muku shine tabbatar da tsaro da walwalar jin dadin jama'a to akan haka kowa ya dubi kanshi yayi ma kanshi mizani na adalci na shari'a yaya na sauke wannan amana na tabbatar da adalci akan kalamomin da na dauka na rantsuwa da su akan shiga office ko kuwa to kowane shugaba ya sani za a mutu kowane rai ya mutu alhaki na a doran wuyanka wannan ita ce gaskiyar magana adalci shine allura da ke dinke duk baraka karkashin waɗanda kake jagoranta idan akwai adalci aka rike ƙasar nan daidai kowa bai da korafin ya ce zai fita wannan shine jawabi na ƙarshe
to ni a gurguje
to babban tebur ana ci gaba da samun bayanai comrade Nasiru Kabir gare ka
ina jin kusan mafi yawancin abin da zan faɗa kamar an karɓa bin maganar nan mun tattauna da barista a mutum uku ina jin sun yi maganganu na fahimta da wato shi veteran leader na nan da kuma barista ina jin da kuma dan siyasa wannan maganan su ne fakat gaskiyar al'amari duk me ihu ko me fatan a zo a raba Najeriya to ya sani ba a taron zauren biyu ya ake raba Najeriya ba matakai suna da yawa kuma akwai wani magana da Hajiya ta yi wanda na ji daɗin shi mu ne muke musu kallon yawancin suna so a raba ƙasar nan ba gaskiya ba ne duk mutumin da ya ɗauki dukiya ya kawo arewa ya aji ƙaryanka ka ce wai yana fatan a ji a raba Najeriya ba gaskiya ba ne kowa ya san yamuri da batun kuɗi babu yamurin da zai yi investment kuma su manyan arewan da ake magana ai an kawo misali a nan ga Dangote in ba ku shiga refinery ba ina ji ni na zaga na gani ga ma buwa na kware kwa so a ciku su manya-manyan kasar nan da kake gani sun yi a can su ma sun zo sun yi a nan ta yaya za ka raba Najeriya magana ne na gaskiya da akwai wani lokaci da ya kai gaskiya me yake da suna wanda yake faɗa batun siyasa ya kai ga a Najeriya in ba ka siyasar APC ko abin nan kai arni wannan shine gaskiyar al'amari ko ba haka bane siyasa ra'ayi ne kuma abin da ba ku sani ba in sun zo raba shi national cake din wallahi in kuka ga abin da ke faruwa a nan sai ku sha mamaki ni na sha zama da su kuma ni nayi wannan kalubalen kuma na sha faɗa a duniya akwai wani wanda yayi minister in kuka ji babatin shi a radio ni nayi rantsuwa da wallahi ba kama suna na je har gidan shi an bashi minister da wata uku ya kira yake ce to kaga alheri ko yanzu na samu kudi na sai gidan miliyan 170 kuma da ya sauka ya sake kira na ya canja wani na miliyan 200 kusa da inda ya sauka yace kaga da an san na ce yanzu zan koma nan amma in yazo kafafan yatsa labarai duk duniya babu dan iskairin dan kudu babu kaza ba shi ga adalin mutum kuma na ga man nace Allah sai ya kama ka to yanzu ba je ko ina ba yana ganin kamun Allah ba zan faɗi suna ba to me ma yaudaran kanshi ya zauna wai Najeriya a raba Najeriya a yi waye duk hiran da kaji suke yi wallahi kansu ɗaya ne a yanzu suna nan suna strategic meeting din su na waye zai zama shugaban kasa
da waɗannan kalamai na jami'in kungiyar kwadago comrade Nasir Kabir zamu dakata idan Allah ya kai mu makon gobe zamu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni, muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam, ko menene sunanka?
Muftar. Muktari.
Malam Muktari. To Malam Muktari, kaman daga wace jiha kake a Najeriya?
Ina jihar Kebbi.
Okay, daga jihar Kebbi kake? A cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma?
Ina karamar hukuma a birnin Argungu.
A birnin Argungu. To gashi nan na ga kaman kana sana'ar saida goro ne a nan birnin tarayya Abuja. Wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati. Ashe sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan kananan sana'o'i. Kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro?
Gaskiya alhamdulillahi bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocin mu bakin gurgurdo alhamdulillah mun gode Allah
to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro shin baka yi karatu bane na boko
gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gurgurdo dai na yi kwarai kwa
To menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja?
To gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna kuma gida kuma suna samu abin da suka ji da shi lahiya.
Wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kaman menene yasa baka zauna a gida ba dan ganin cewa kai wannan sana'a ko kana ganin cewa anan abinda kake samu yafi kaman abinda zaka samu a can gida Argungu
gaskiya abinda muke samu nan yafi abinda ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abinda zaka samu in kana samu naira 1,000 a wuni to nan Allah ya da akalla dai ko baka samu ka samu 2,000
to yanzu kaman wannan yanzu wannan goran naka wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne
gaskiya wannan kallan zai kai naira 700,000 zuwa 10,000
to a rana kuma kana samun kaman a ce nawa
to wani lokaci kana ka samu 6,000-8,000 duk kana samu a wuni daya wani lokaci zaka samu mafiye da haka din
to birnin Abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganan wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama kaman a ina kake zama a wannan birni na Abuja
ina zama a cikin area a Sokoro wajen AIT junction ina cikin wannan line
to kaman kana haya ne koko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa
yawa gaskiya ba haya nake yi ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nake samu ma ina zauna a wurin
to kaman wani lokaci kake dauka kamun ka koma gida Argungu
na kaman misali irin nazo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din duka zan iya irin sati 7-8 zan yi wani lokaci zan yi sati 9 ko 10 haka sai in koma gida
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale. da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.